إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهنك يوم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkamu da wannan marici na juma'a 21 ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda yake unguwar Saitu a cikin birnin Abuja in ba manta ba darasin mu na jiya mun cike da karshen aya ta 173 da aka yi zama tashi farkon aya ta 174 wato fannin Allah madaukakin sarki innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila kuma wannan shine darasin mu na 21 mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
Ubangiji madaukakin sarki yace innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab lalle wadanda suke boye abinda Allah ya saukar na littafi wayashtaruna bihi thamanan qalila kuma suke sayar da shi da kudi dan kankani ulaika irin wa'annan ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ba abinda suke ci a cikin su sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah kuma ubangiji madaukakin sarki ba zai yi magana da su ba a ranar tashin alkiyama wala yuzakihim kuma ba zai tsarkake su ba daga laifukan su wala hum azabun alim kuma azaba mai radadi tana nan tana jiran su Allah ya tsare mu wannan aya makamanciyarta ta gabata a kusa kusa a baya innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سيوة أنسما لما تفسيري سكتي ونن آية رئيتي دائر وچا كوي أنساك ميميت أمرني نيدان أجاو متاني وكني دم مغاني حدرن بوي جسكيا حدرن بوي أبند الله أيكو دم باين سسسني سبو تامس دشي wanda kuma wannan hadarin yafi fuskantar masu ilimi sama da wanda ba su ba malami shine wanda ya san me Allah ya saukar me kuma Allah ya ce a fada da haka shine in baya so ko ya canja fasara ko kuma ya koye to da haka Allah subhanahu wataala yana jan kunne ne ga ma'abuta ilimi dan su sauke amanar ilimi da ya dora musu to amma dan su malaman sun ce a'a ba maimai akai ba waccan daban wannan daban suka ce ku dubi zubin mamana kalmomin da ke ciki koda akwai kamanceceniya ta wani bangare amma akwai bambanci kuma ta wata fuskar a waccan an ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati anan kuma sai aka ce innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi kaga can an kawo damirin na nan kuma sai aka ce Allahu aka kawo ismun zahir can aka ce minal bayyinati nan kuma sai aka ce minal kitabi can sai aka ce من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون نمكم سيأكا تي ويشترون به ثمنا قليلا كاقا ويشترون به ثمنا قليلا بتزوء أتنبا أما تزوء أنا وداك سيوسما لمن سكتي واتشن تنا مغناني أكن صورا متاني واندبا يهودا وابا أما إتكما وانن تنا مغناني كأي أكن يهودا وصبو دميك صبو دسو يهودا ولي في بيوسكي bayan sun koya gaskiya kuma sukan yi ayoyi na jabu sai su sa a cikin littafin su kuma su ce ayoyin na Allah ne kuma mabiyan su ba su fiye ganewa ba saboda littafin ba littafi bane da Allah ya ce zai tsare shi dan haka ana iya masa fojari ana iya masa jabu littafin at-taura littafin linjila da dukkan sauran littattafai ayoyin cikin su Allah bai ce zai tsare ba saboda bai yi su dan abauta masa da su har ƙarshen duniya ba yayi su ne temporary na wani lokaci to shi yasa sai Allah ya bar su a hannun ma'abutan su malaman yace su rike da kansu to su kuma saboda cin amana wani lokaci sai su zara wata ayar sai su yi wata makwafinta sai su saka irjab idan ka shi yasa malamai suka ce wannan ayar ta bi da su ake domin wannan bayanin yazo wayashtaruna bihi thamanan qalila domin a wata ayar Allah madaukakin sarki yace fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كما يهودا واكيني فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون شي يسا الامام ابن كثير يتي يعني اليهودا انن الله yana nufin yahudawa alladhina katabu sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kutubihim wadanda suke boye sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka zo a cikin littattafan su allati bi aidihim wadanda suke hannuwan su mimma tashhadu lahu bir risala ayoyin da suke shaidawa cewa manzon Allah annabi Muhammad dan aikin Allah ne wan nubuwa kuma annabta sakon Allah Allah ya aiko shi da shi fakata mun zalika sai suka boye wannan li alla tadhhab ri'asatuhum saboda in sun fada boye mabiyan su za su gudu su bar su koma wajen sa wama kanu ya'khudunahu min al-arab kuma saboda abin da suke karba daga hannun mabiya min al-hadaya na kyaututtuka wanda wannan shine dukkan wani bataccen malami babban abin da yafi damun sa ba shiryan mabiyansa ba a'a kyaututtuka da ake kawo masa a'a sadakoki da ake kawo masa shi yasa kowanne malami zai yi kokari yayi abu na fojari in dai wannan ita ce ajandar sa dan ya ci gaba da mallakar mutane ya ci gaba da samun abun hannun su duk wannan kururuwar da ake yi ta takalmin annabi na ga muku abin da za a kai gare shi kenan abin da za a kai gare shi kenan yanzu yau wani bawan Allah ya kira ni yake ƙara wayan min da kai ba na ga muku aji akwai wani shehi a garin mu ba yana jikawo mutane wani gashi sawa gashin annabi yace to malam wannan gashin ma in akwai shi a duniya a hannun turawa yake a hannun arna yake a gidajen tarihi ba wani wanda ya isa yaje ba da wani kudi a bashi wannan ba za su bashi ba kimar sa da darajar sa ko a maroko ne garin shehunnan su ba za su bashi wannan ba yace kuma kaga yana jikawo mutane suna sha shi ka taba ganin ya jika ya sha shi ba zai sha ba saboda ya san ƙarya yake to irin wannan zaluntar da ake wa al'umma kawai dan a ci gaba da karɓar sadaka daga hannunsu yace kuma ka lura da kyau wannan takalmin annabin da suke cewa takalmin annabi suke ta sawa a social media ka kula da kyau ba kalar sa daya ba daban-daban ne yace to takalma annabi ya bari ko takalmi wani zaka ganshi da gashi wani bai da gashi wani an je mai wani ba a je mai ba wani da zane wani ba zane ku lura da kyau kuma kowanne takalmin annabin ne saboda na ga ya muku za a zo yanzu a yi takwafakwafe yau zaka ji shi an tafi a waje kaza ma akwai a waje kaza ma akwai sharar fage ce talakawa dai su yarda mabiya dai su gamsu to shikenan an gama zancan cinikin ya fada Allah ya wadare ubangiji subhanahu wataala yace dai hakika bane ya tabbata gare su cikin abin da suke aikatawa na koyi gaskiya da yin abubuwa na san zuciya dan su ci gaba da mallakar mutane dan su ci gaba da cin dukiyar mabiya shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladina amanu inna katiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah ya ko dan da suka yi imani ku sani da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin masu jan mutane da sunan addini sun fi yawa a cikin addinin yahudawa da nasara amma hakan baya hana a same su a cikin musulmai la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane da zalunci wayasudduna an sabilillah kuma suna hana mutane su fahimci gaskiya saboda su in dai an fahimci gaskiya to kasuwar su ta tashi bidaka ya kamata mu hattara to da haka dai ibnu kathir yayi dogon bayani yace wannan ayat tabbas tana magana ne akan yahudawa to amma kaida da muka sani a wajen malaman tafsirin alqur'ani al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab koda an ce maka aya kaza tana magana ne akan su wani hukuncin ta bai takaita a su ba duk wanda yayi aiki irin nasu shi ma ya shiga in aikin nagari ne abun ya shafe shi in bana kyau ne abun ya shafe shi to wannan ita ce kaidar al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab kawai wani lokaci akan ce da kai aya kaza tana magana da su wani ne dan a daka saita maka tunani ka fahimci ina qur'ani ya dosa amma ba wai ana nufin to kuma daga su hukuncin bai shafi kowa ba a'a hukuncin zai iya shafar kowa duk ayar da tace ya ayyuhal ladzina amanu asali da sahabbai su take domin su ne asalin allazina amanu lokacin da ayar take sauka amma hakan baya hana kuma mu'minan yau su shiga na gobe su shiga na jibi ma su shiga kamar yadda duk ayar da tace ya ayyuhal ladzina kafaru kafaru da waɗanda suka kafirta a zamanin annabi ake domin su ne waɗanda suke kafirai a lokacin da ayar take sauka amma hakan baya hana kuma kafiran yau da gobe da jibi su ma duk su shiga karkashin ayar لذلك أبنجي سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي وأنه سكي أبن دعال الله يسوكرنا للتابي وكاقة أنان كم ريد مكشافة إذن دا يهودا وأكي الكتاب أنان يازم التوراة إذن دا نصارى أكي الكتاب أنان يازم الإنجيل إذن دا مسلمي أكي الكتاب أنان يازم القرآن صبر كم ريد مكافة أدرسا بايا شيلة فزن الكتاب ya shafi duk wani littafi da Allah ya taba saukarwa kowanne littafi sunansa kitab sai dai kowanne kuma akwai laqabin da ya fice da shi qur'ani kitabu ne amma me ya fice da shi alqur'an at-taura kitabu ce amma me ta fice da shi at-taura linjila kitabu ce amma me ta fice da shi linjila shi yasa Allah yakan dunkule su wani lokaci duk ya kira su da kitab kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب الله yace duk mutane da akan tafarki daya suke daga zamanin annabi adam zuwa zamanin annabi nuhu shekara dubu akai ba wata fitina ba wani sabani kowa akan aqidar da Allah yake so a rayu ake amma daga bayan sai fitintunu suka fara faruwa mutane suka fara saukar hanya wasu suka fara komawa bautar gumaka shine Allah yake fa ba'asallahu annabiyina wannan ya jawo sai Allah ya rinka turo annabawa mubashirina wa munzirina sai albashir sai gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba duka ya basu abinda ake kira da suna alkitab nuhu aka bashi kitab ibrahim aka bashi kitab musa kitab isa kitab muhammad kitab shine fa ba'asallahu annabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab to sannan sai Allah madaukakin sarki yace wayashtaruna bihi thamanan qalila kuma suna sayar da littafin nasu da kudi dan kadan me yake nufi da siyarwa anan malamai suka ce shine canjawa domin asalin ciniki shine canji al-istibdal shine asalin al-bai'u canji ka bada wani a baka wani abu an gane ko ka bada wani abu kai ma ka karbi wani abu to wannan shine asalin kalmar al-shira bi ma'ana al-istibdal to sai malamai suka ce a ka'ida duk mutumin da kaga ya dauki wani abu ya bayar dan a bashi wani abu ya nuna wanda ya karba din yafi kima a wajensa sama da wanda me ya bayar yafi son wanda ya karba akan wanda me ya bayar yanzu misali kai ne ka tafi da kudin ka naira 100 ko wani abu makamancin haka sai ka je wajen me kanti sai ka bashi 100 sai ya baka biscuit yanzu me ka fi so kenan biscuit yanzu a wajen ka biscuit yafi naira 100 daraja domin ka mika shi dan ka karbe ka mika ta dan ka karbe shi to sau da dama a qur'ani Allah madaukakin sarki yakan ce an saida ayoyinsa ba wai yana nufin an je an yi ciniki irin wanda muka saba nawa ne kaza a'a an karbi wani abu a madadin su to wandan kuma yana nuna shi wanda yayi hakan yafi son wannan abun sama da me sama da ayoyin wannan abun zai iya yiwa kudi ne zai iya yiwa wani abu ne na daban domin shi ciniki ba dole bane kullun sai an yi shi da kuɗi wani lokaci ana yin ciniki ba da kuɗi ba akwai cinikin bangishiri in baka manda cinikin musanyi wanda shine asalin ciniki kafin ma kuɗi su tabbata a duniya ko ba haka ba wani malamin shi a wajensa da ya faɗi gaskiyar da Allah ya ce alfarmarsa ta zube to gwanda ya boye gaskiyar alfarmarsa ta tsayo to kaga a yanzu a zahiri me yafi so ya fi san alfarmarsa da girman da mabiya suke bashi sama da me sama da gaskiyar da Allah yake a fada sama da bayanin asalin addini da Allah madaukakin sarki ya ce a yi wa mutane. An gane ko? To wannan shine wani malamin kuma sadaka ce tafi daman sa. Idan ya gaya wa mutane ga abin da addini ya ce, ga kaza, ga abin da yake zamowa sadaka jariya, to shi sadakar da ake bashi yake cinyewa, mutane sai su daina, sai su koma gina sadaka jariya, su koma gina masallaci, su koma gina makarantu, su koma haka rijiyoyin burtsatsai. A'a, to yanzu gwanda a zo musu da wani abu da sunan falala a wayance, ga kaza ai takalmin annabi ne, ga kaza ai gashin annabi ne, ga kaza ba ci aka yi annabi bai da gashi ba ko bai da takalmi, amma yaushe ne ka mai da gashin annabi ya zamo kamfanin ka na tara kuɗi? Manzo Allah ya bar ƴaƴa a duniya, ya bar ƴa, ya bar dangi, haka suka yi da gashin sa, haka suka yi da takalmin sa, su ba su fika cancantar su mallaki gashin ba? To amma duk wasu wayo ne da wasu dabarbaru dan dai a ci gaba da samun abin duniya. To da haka Allah madaukakin sarki ya ce suna yin haka dan su sayar da ayoyin Allah, ma'ana dan su samu wata biyan bukata ta su, wanda su a wajen su biyan bukatar ta fi musu ayoyin Allah din subhanahu wataala. To sannan sai Allah ya ce famanan qalilan, da kudi kankani. Kalmar faman a larabci ta fi dacewa da a Hausa ka fassara ta da farashi. An gane ko? Domin ka ce kuɗi to ka ayyana dole cinikin na kuɗi aka yi. Amma in farashi ne to ba dole bane ya zama abin da za a biya da shi ya zama mai kuɗi ne. Za ka iya siyan abu a ce maka farashin sa kaza, amma ka biya da wani abin da ba kuɗi ba. Shi yasa wasu malaman Hausa sun fi fassara wa yajtaruna bihi thamanan qalila, suna sayar da shi da farashi kankani. To kada wani ya fahimci cewa da aka ce farashi kankani ya nuna kenan inda yawa ba laifi. To shi kuma zancen farashi mai yawa ya danganta da hankalin mutum. Yanzu wani a wajensa miliyan ɗaya kuɗi ce mai yawa, amma wani a wajensa miliyan ɗaya ba komai ba ce, ba ta wuce canjin ruwa ba a wajen wani, ko ba haka ba? To kaga ya danganta da ƙimar kuɗi a wajen mutane da kuma darajar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ta abin duniya. To sai malamai suka ce duk ma ba wannan ake nufi ba. Domin kada wanda yake ganin miliyan ɗaya kuɗi ce ya ce a to in dai farashin ya kai miliyan ɗaya ai ba matsala, ai Allah kaɗan ya ce kenan, in suna da yawa ba damuwa. Kada mai tunanin wanda biliyan a wajensa ita ce babban kuɗi ya ce a yo in sun kai biliyan fa kuɗin ai da yawa. To duk ma ba wannan ake nufi ba. Abinda Allah yake nufi ko me za a baka ka ɓoye ayoyinsa, to in an haɗa da ayoyin wannan kuɗi ne ƙanƙani. Ko da yawansu sun kai sun cika duniya, ko da sun kai fan taɓa sama. Saboda me? Saboda malamai suka ce dukkanin abin da zai ƙare in ka haɗa shi da wanda ba zai ƙare ba, to wannan wanda ba zai ƙare ba komin ƙanƙantarsa shi ne mai yawa, shi kuma wanda zai ƙare komin yawansa shi ne mai, shi ne kaɗan. Shi yasa sau da dama sai a ce maka duniya kaɗan ce, kai kuma sai ka ga duk girman ƙasan nan, duk tsawon saman nan, dukka za a ce duniya kaɗan ce, eh, saboda tana ƙarewa. Shi yasa Allah ya ce wa mal mata'ud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. An gane ko? Duniya jin daɗi ne mai ruɗi. A wani waje ya ce mata'un qalil, jin daɗi ne ɗan ƙanƙani. Saboda me? Saboda yana ƙarewa. Amma ita kuma lahira tana da yawa. Saboda me? Saboda ita ba ta ƙarewa. To da haka dai abinda ake nufi duk abinda za ka samu komin yawansa, in dai a madadin ka bar gaskiya ne, to ka sani ka kama maraccin, ka sani ka kama mai, ka karɓi mai ƙarewa, ka bar kuma mai wanda baya ƙarewa. To sannan Allah madaukakin sarki ce ula'ika ma yakuluna fi butunihim illa nar, masu irin wannan duk abin da suke ciki suke ci, to su san wuta suke ci wa cikinsu. Malamai suka ce zunubi guda biyu ne a Qur'ani saboda muninsu. Allah ya ce duk wanda yake cinsu ya ci wuta. Zunubi na farko shi ne samun abin duniya a madadin ɓoye gaskiya, ko ta sanadiyar ɓoye gaskiya. To wannan abin ko ci ka yi, ko ba na ci ba ne, na sawa ne, a ƙarshe dai a lahira Allah zai maka azaba da abin da ka samu, kuma azabar shi ne za a mayar da wuta ta rinka ci daga cikinka. An gane ko? Domin nan ma kada wani ya ce to ai tunda an ce wuta suke ci, to mu duk abin da za mu samu ba za mu ci ba, kawai sa za mu rinka yi. A'a, ba za mu sa ba, kawai mu rinka siyan kadara. to sawa'an kadara kasiya sawa kai kuma me kai Allah yana ce maka ne a lahira ukubar da zan yi wa masu irin wannan duk abin da suka samu sawa'an sawa suka yi a jika sawa'an kadara suka siya da shi kai ko kyautarwa suka yi zan mayar da wuta ta zama ta kama daga cikin su tana ci shi an gane ko to amma me yin hikimar da yasa Allah ya amfani da ci malamai suka ce saboda amfanin da dan adam ya fi da abin da ya samu a duniya shine ci matakin farko idan ka samu kuɗi abin da ka fi da su shine ci to sai daga baya ne kuma ake wasu abubuwan in an wadatu ta fuskar ci an gane ko wannan zunubi na farko kenan zunubi na biyu shine cin dukiyar maraya innal ladina yakuluna amwal litama zulman inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ubangije ce hakika waɗanda suke cin dukiyar maraya su sani wuta suke ci wa cikin su kuma da sannu zan sa su a cikin wutar jahannama to nan ma dukiyar maraya ba dole sai ka ci ba ko ba ci kai ba wani zai iya yiwa gonan marayu ya kwace ya siyar wani zai iya yiwa gidan ya kwata ya siyar wani zai iya yiwa wani abu ne na amfani nasu ya karba ba ci yayi ba to ko ba cin kai ba hukubar da Allah zai wa mai irin wannan laifin shine a ranar lahira za a sa shi wuta kuma za a kunna masa wuta tana ci daga cikinsa wannan azaba ba karamar azaba bace ba ba za ka iya gane me ake nufi da wuta tana cin cikin mutum ba sai in kana da ciwon da ya shafi ciki an gane ko akwai ciwukan da cikin mutum suke ci kamar a ce ciwon zuciya ciwon koda ciwon hanta ulcer in ta zama chronic duk wani ciwo da yake da alaka da ciki sai kana da shi kake sanin in ana cewa za a kunna wuta a cikin mutum amma mutumin da bai taba yin ciwon ciki na bala'i ba bai san bala'in da ake nufi da za a kunna wuta a ciki ba domin ba karamin musiba bace ba saboda bala'in ciwon ciki yasa addinin musulunci yasa duk wanda ya mutu ta sanadiyar ciwon ciki in dai musulmi ne yayi me yayi shahada saboda ba karamin ciwo bane ba ba karamin ciwo bane ba da haka wannan dangane da Qur'ani kenan ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wani daga cikin laifukan da shi ma an ane wa Allah in an je lahira azabar da Allah zai wa mai shi shine kunna masa wuta a ciki ibnu kasir yace wa fil hadisi sahihi yazo a cikin ingantaccen hadisi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam duk mutumin da saboda isa da alfahari yake cin abinci ko yake shan abin sha a kwanan zinare ko na azurfa to ya sani a ranar lahira azabar da Allah zai masa zai kunna masa wuta a cikin sa da haka haramun ne a musulunci duk wadatarka ka ci abinci a kofin zinare ko a kwanan zinare ko ka sha ruwa a kofin zinare ba a yi musulunci ya hana Allah ya samu dace ubangiji madaukakin sarki yace wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai magana da su ba to wannan ayat tana daga cikin ayoyin da suke tabbatarwa da Allah sifa ta magana wanda wannan aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jamaa sabanin aqidu mabambanta daban-daban wanda suka yi musulun Allah yana magana abinda musulunci ya tabbatar Allah yana magana kuma maganan nan sifa ce ta sa kuma sifa ce ta zatin sa kuma sifa ce ta hatal mashi'a karkashin ganin dama domin duk wata sifa ta Allah ta aiki to baka cewa dole a in ya ga dama idan Allah ya ga dama yana magana a koda yaushe a da yayi yanzu ma in ya ga dama zai yi gaba ma zai subhanahu wataala a da yayi magana da annabawa ya ga ya mana annabawa da yawa yayi magana da su tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah manzanni mun daukaka darajar wasu akan wasu yace daga cikin su akwai wanda ne magana da su kai tsaye mana ba dukannin manzanni Allah ya magana da su ba daga cikin su akwai annabi Musa wanda Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa takaliman falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaik to sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana da mu'minai anan gaba in an je lahira kenan an gane ko to sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi magana cikin littattafan sa da ya saukar mana qur'ani maganar Allah ce at-taura maganar Allah ce linjila maganar Allah ce shi yasa yake wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'amanahu idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ya matso kusa da kai ba shi dama ya matso hatta yasma'a kalamallahi dan ya ji maganar Allah domin idan yana nesa da kai ba zai ji ba, in yana kusa da kai ka karanta Qur'ani zai ji. To inda rabon shari'a idan ya ji sai kaga wannan ya zame masa sanadin haske, sanadin imani. Ina fata an gane. Amma akwai wadanda suke dauka cewa zance Allah baya magana, kawai suna daukar zatin Allah wani abu ne dindirin baya magana. Wannan kushaka babu, ba daidai bane, kuskure ne, ya karyata ayoyi, ya karyata hadisai da yawa. Akwai kuma wadanda suke cewa Allah yana magana, wai amma maganar Allah ba waqafi, ba aya, ba harafi, ba kaza ba kaza. To wannan ba ba din shi ma kuskure ne, babu shi a musulunci. Idan ka ce maganar Allah ba full stop, ba comma, ba alamar tambaya, ba alamar motsin rai, to Qur'ani ai maganar Allah ce. Qur'ani a cikin sa akwai comma, akwai comma shine waqafi. Qur'ani akwai aya, akwai aya shine full stop. Qur'ani akwai wajen da tambaya ce, akwai shine alamatul istifham, question mark. Idan ka maganar Allah duk waɗannan abubuwan akwai. Sannan maganar Allah harafi ce, domin Qur'ani maganar Allah ce, kuma Qur'anin nan haruffa ne da kalmomi da jumloli. To ba wanda ya sa ka cewa in ka ce Allah yana magana sai ka yi wannan ƙara-ƙara, ba harafi, ba waqafi, ba ka shiga gonar da ba taka ba, ba ruwanka. Yaushe ne aka ce dan magana ta zama da waqafi da harafi da kaza da kaza ya zama ba magana Allah ba, ta zama tawaya? A'a, ba inda Allah ya faɗi wannan. Abinda ake nufi maganar Allah maganar sa ce, kuma ta sha bamban da maganganun bayinsa. An gane ko? Maganar Allah tana cike da mu'jiza, ba a iya kwatantar ta. Maganar Allah ba za ka taɓa samun tufka da warwara a cikinta ba, amma maganganun bayi ba mu'jiza ba ne. Wani zai iya yin magana irin taka, daidai da taka, ko ma wacce ta fi taka, amma shi Allah ba a magana daidai da tasa, ballantana a yi wacce ta fi tasa. Sannan shi Allah in yi magana ba a isa a kwaikwaye shi ba. Shi yasa ya ce in an isa a kwaikwayi Qur'ani har yanzu an kasa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. In kuna shakka Qur'ani ba daga Allah ba ne, to ku yi irin sa mana. Amma suka kasa. Kuma a ƙarshe Allah ya ce qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Ko mutane da aljanu za su yi taron dangi akan su kwaikwayi Qur'ani ba za su iya ba, ta fuskar mu'jizanci, ta fuskar fadar abu yadda yake keke da keke, ta bada labarin jiya kamar yadda hakan ta faru, da bada labarin gobe tun kafin goben ta zo. Wannan shine mu'jiza ta maganar Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba a ce babu harafi, babu waqafi, babu kaza, babu kaza. Wani ma har sai ya ce da kai wai ai lokacin da Allah yake magana da Annabi Musa a gefen dutsen Dur Sina, ai ta ko'ina Musa jin magana yake, ya ji ta sama, ya ji ta ƙasa, kana wajen ne aka yi? Wai gaya maka haka. Wannan shine ilhadi, shiga gonar da ba taka ba. Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi, ya daidaita iya abin da ya so mu sani kenan, yayi ba mu sani ba. Allah ya ce yana da hannu, yana da hannu, ya nasa yake ba mu sani ba, kawai ya ba mu ka'ida, ba wanda ya kama da shi. Allah ya ce yana da ido, mun yadda yana da ido, ya nasa yake ba mu sani ba, ka'idar da ya ce mana ba wanda ya kama da shi. Allah yana da digadigi, ya digadigin sa yake ba mu sani ba, ya ce dai ba wanda ya kama da shi, amma yana da shi. To shikenan sai mu tsaya a haka. Ya ce yana da yana magana, shikenan abin da ya so mu sani kenan. Wannan shine abin da magabata suka tafi akan sifofin Allah. Haka Annabi ya karantar da sahabbai, haka sahabbai suka karantar da ƴaƴansu. Ba a fara samun rigingimu ba sai da masu falsafa suka fara shigowa musulunci. Kuma su sun shigo ne ba dan musuluncin ba, dan su rusa musuluncin daga ciki, su fara sawa musulmi shakka akan addininsu. Wanda wannan shine abin da yake faruwa har yanzu. Zaka samu mutane sun sha falsafa sun koshi, ga abin da Allah yake, amma za su zo su warware da wayo da dabarun magana da soki burutsun zance. In baka fahimta ba, sai su dauke ka daga kan abin da kake na yaqini, sai su dora ka akan iska tantal batete. Ya kamata mu fahimta, Allah ya mana tsari. Da haka Ubangiji madaukin sarki ce wala yukallimuhum Allah, Allah ba zai musu magana ba. Ya nuna yana magana kenan, amma ba zai ba yawmal qiyamati, a ranar tashin alqiyama ba zai yi ba ga wasu daga cikin mutane ba duka ba. Akwai mutanen da Allah zai magana da su, akwai wanda ba zai magana da su ba. Kafirai Allah ba zai magana da su ba. Masu aikata ire-iren irin wannan laifukan na boye gaskiya dan neman abin duniya, Allah ba zai magana da su ba ranar lahira. Uqubar da zai fare musu kenan kafin ya sa su a wuta. An gane ko? To shine malaman musulunci suka ce to in mun fahimci wannan, ko da a ce ba wata aya, ba wani hadisi da ya ce Allah zai magana da muminan ƙwarai, in ƙwaƙwalwarka tana da lafiya ya kamata ka fahimto cewa Allah zai magana kuma da muminan ƙwarai. ballantana akwai dalilan da yawa da suka ce Allah zai magana da mu'minan ƙarai, domin a ka'ida shine duk abin da Allah yayi wa kafiri ko wani mutumin banza a matsayin ukuba, to kishiyarsa kuma shi yake wa mutumin ƙarai a matsayin gafara da rahama da sakayya. Da Allah madaukakin sarki yace gaba da kafirai, kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjubun, kyale su, su a ranar lahira tsare su za a yi ba za su ga Allah ba. Kaga ya tabbatar da kafirai ba za su ga Allah ba. To yanzu in kana da hankali sai ka ce a kenan su kuma mu'minai fa za su ga Allah, ko da ba ayar da tace mu'minai za su ga Allah. Saboda me? Saboda malamai suka ce in dai abin da yasa Allah ya hana kafirai su ganshi ukuba yake so yayi musu, laifi suka yi masa, to kai da baka yi wannan laifin ba, kaga kai ba za a yi maka wannan ukuba ba. In su hana su ganin Allah ukuba ce, to kai kuma ganin Allah ya zama ne rahama da jin kai. To wannan ita ce ka'ida, duk abin da za a yi wa mutumin banza ko kafiri a lahira a matsayin ukuba, to kishiyarsa ake wa musulmi mutumin ƙwarai a matsayin rahama. Daka idan Allah ba zai bari kafirai su ganshi ba saboda kafirci, wannan ya nuna zai bari mu'minai su ganshi saboda imani. Idan Allah ba zai magana da kafirai ba ko mutanen banza saboda sun saba masa, to wannan ya nuna Allah zai yi magana da mutanen ƙwarai su kuma saboda sun masa da'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Bukhari, hadisi ingantacce, yace ba wani daga cikin ku face sai Allah yayi magana da shi daya da daya, one on one. Manzo Allah yana magana da sahabbai da wanda suka biyo tafarki irin nasu. Duk wani mu'minin da zai shiga aljanna kan ya shiga sai Allah ya magana da shi gaba da gaba. Manzo Allah yace kuma za a cire shamaki, zaka ga Allah, sannan babu tafinta, ba wani mala'ika a tsakiya. Sai Allah yace kowa ya kauce, bawa na shigo, sannan sai ai magana kai da Allah. Manzo Allah yace maganar da Allah zai maka dan ya dada gamsar da kai duk abin da Qur'ani ya gaya maka na cewa Allah yana kallon ka, Allah ya san me kake yi, ba inda zaka shiga ka boye masa, to Allah zai tabbatar maka. Sai Allah ya baka cikakken datarka, kai ne wani dan wani jikan wani. In Allah ya ga dama ma sai ya ce irin ka a duniya kaza nayi, ko masu sunan ka a duniya kaza nayi, kai ne wani. To sai Allah ya rinka gaya maka abin da kai ka san kai din ne. Ubangiji zai rinka zakulo maka wasu sirrurruka da a duniya ka san ba wanda ya san su sai kai, ko kai din ma iya zuciyarka ce ta sani, bakinka ma bai furta ba. Allah zai ce a rana kaza ga watan kaza a waje kaza kai kaza, ba wanda ya sani sai ni. Tun zai ce kwarai haka ne Allah an yi, rana kaza ga watan kaza a waje kaza kai kaza, ba wanda ya sani sai ni, na rufa maka asiri. Yace haka ne Allah an yi. Manzo Allah yace hatta ɗan aljanna fa ga su aljanna za su tafi, amma sai sun fara tsorata, mutum sai ya dauka tikitin aljannan da aka bashi za a kwace. Sai Allah yace kwantar da hankalinka a duniya, din na san wannan laifin, na rufa maka asiri, ban bari kowa ya sani ba. Satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru halaka al yawm, a duniya na rufa maka asiri kuma a yau ma bazan tona ba, shi yasa ban ce kowa ya shigo ba, duk mala'iku ba sa nan, annabawa ba sa nan, wuce ka tafi. Shine thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim. Kadaka dai ubangiji madaukakin sarki yace wala yukallimuhum allahu yawm al qiyamah wala yuzakkihim, kuma Allah ba zai wanke su daga laifukansu ba, walahum azabun alim, kuma azaba mai radadi tana jira su. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ما سئر من الأبي آسون واندس كفيفي تبتا أكن شريعة سك بادك شريعة سك كرقبتا والأذاب بالمغفرة كما سك أذاب أكن غافرة ما ناسك بادك غافرة وانده إتتي إيماني دأيك نغري سك كرقب أذاب واندشيني كافرشي دأيك انصابو فلا يخفف أنه فما أصبرهم على النار دأيب ذاسيها قولن جوري ووتابا دامن إتوتر الله أسلي ba a jure mata. Malamai suka ce wannan yana daga cikin bambancin azabar duniya da azabar lahira. Azabar duniya dan adam yana jure mata. Yanzu idan mutum kullun za a yi masa bulala goma, to za a dawo bulala goma ba ta yi masa komai. In yazo ma kawai tun kan ka fara bulala sai juya ma baya, ce to da kima na ai goma ce na sani. Da yana irgawa, amma zai daina irgawa saboda ya saba da ita, ya jure mata. Ko wuta ce wannan da muke gani ta duniya, ana jure mata. Akwai mutanen da sun saba mu'amala da wuta, da haka yanzu sai su dauki wuta su ba su ji zafinta ba. Ba wani magani, ba wani asiri, ba wani maganar sharifantaka, sabo ne. Ba kwa ganin wani dan China ne ko wani dan India mai so ya kosai, ana nuna shi a social media, kaga da hannu yake juya kosan sa. In a Nigeria ne sai a ce sharifi ne, sharu mai kosai. Ba wani sharifi, sabo ne. Ga makera nan muna gani. makira suna wasa da wuta, yanzu inda makeri yake zaune yake jin zafin wuta, kai da ba makeri ba, in ka shiga minti biyu sai ka gigice. Yanzu mata, iyayenmu mata da suka saba mu'amala da wuta, wutar da suke jura, kai namiji ba za ka jure mata ba. Yanzu sai ka shiga gidanka ana dafa abinci, kai daga waje ka fito, tururin girkin sai firgita ka, amma ita a ciki ma take. To wannan shine dabi'ar azabar duniya, dan adam yana iya jure mata har wani lokaci ta zama bata tsorata shi, amma ita azabar lahira ba a yi mata haka. Me yasa? Saboda ita ta musamman ce, kuma Allah yana yin wasu abubuwa da zai sa ba za mu taba sabawa da ita ba. Me yasa ka saba da azabar duniya? Wannan fatar ta jikinka da ita ake maka azabar a duniya. In wuta ce ta kona ka a jikin fatar ka ta kona ka, to yau in ta kona gobe ta sake hawa, fatar har za ta bushe ya zama bata jin zafin. To amma ita azabar lahira na daga cikin abin da Allah yake wa mutane, canja musu fata lokaci lokaci. Kullum dan adam a cikin sabunta masa fata ake. In yau wuta ta kona shi, gobe sai akwai le sai ai masa wata sabuwa, domin waccan ta saba. Sabuwa kuwa yanzu za ta karbi azabar ne da sabon zafi da sabon turbi. Shine Allah ya ce innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Waɗanda suka kafirce mana za mu sa su a wuta, duk lokacin da fatin jikinsu suka canja, baddalnahum juludan ghayra haliyadhuqul azab, sai mu canja musu wasu fatin don su ci gaba da karɓar azaba. To wannan shine ma'anar fama asbarahum alan nar, da dai ba za su iya jurewa wuta ba, ba za su iya jajircewa a kanta ba. Zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq, abinda yasa wannan hukunci yayi tsauri haka, za a kunna musu wuta a ciki, kuma ba za a wanke su daga zinubansu ba, kuma ba za a yi musu magana ba, kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su, saboda shi Allah ya saukar da littafinsa da gaskiya. Allah ya saukar da littafinsa, ya yi bayanin duk abin da yake so bayinsa su aikata a ciki, duk abin da baya so bayinsa su aikata ya gaya musu a ciki, kuma ya saukar da littafin nan bisa ga adalci, ba wani magana san kai a ciki, kuma ya saukar da littafin nan don ya tabbatar da gaskiya, ba wani rufa-rufa a ciki. To kai kawai Allah diye wannan, kai kuma ka zo ka canja masa sai ya baka, ba zai yi ba. Ko kai ne yanzu a ce kayi gininka komai da komai tsaf-tsaf, wani kawai sai ya zo ya shafa maka bakin fenti, ko ya zo ya mulke maka shi da kashi, ko kuma ya zo ya sa katafila ya ture maka, ko kuma ka tsaftace gidanka kawai ya ɗebo bola mai ɗoyi ya zo ya zuba maka, za ku wani lafiya? Ba za ka haƙura ba, ba za ka so ba. To ya za a yi Allah ya gyara bayansa, ya saita su, ya yi musu duk abin da yake so su kasance bisa ga turbar da ya ga dama, amma wani ya zo ya canza masa, kuma kai tsammanin zai kyale shi? Haka bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq, ubangiji ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi, kuma ka sani duk wanda suka saba wa littafin da Allah ya saukar, lafi shiqaqin ba'id, kansu ba zai taba haduwa ba. Ashe kenan kada abin da yake hada mutane akan turba madaidaiciya, a daina samun hayaniya, a daina samun tashin tashina, shine imani da abin da Allah ya zo da shi. Inda duk musulmi za su aje dukkan wata hayaniya, su dawo kan alkitabu was sunna, wallahi kansu zai hadu. Amma wallahi duk abin da zaka ce wa mutane su hadu ba akan littafin Allah ba, ba akan sunnar manzo Allah ba, wallahi ba za su iya haduwa ba. Babban misali shine lokacin da manzo Allah ya zo duniyan nan fa, rigimar da duniya take ciki yafi abin da yau ake ciki. Mutane suna cikin sabani na bala'i, ɗan dangi guda suna kashe junansu, ba wai magana faɗa ƙabila da ƙabila ake ba, ɗan gida ɗaya ciki ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, kai ba wannan ake magana ba, uba ya haifi ɗansa ya kashe, haka fa ake a lokacin jahiliya, akwai sabanin da yafi wannan? Amma da Allah ya turo manzon Allah cikin shekara 23 da Qur'ani da sunna, ya haɗa kan mutane duka. Shine Allah madaukakin sarki ce huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah shine wanda ya saukar da littafi, ya aiko manzo, ya hada kan bayinsa a kankanin lokaci. Ubangiji ya ce in duk dukiyar duniya zaka kashe a wannan lokacin dan ka hada kansu, wallahi ba za su hada kai ba. Amma Allah da ikonsa, da yake shi ya halicci zukata, shi ya san abin da zai hada zukatan, shine wahayinsa da ya turo da wahayi da manzo, kawai magana ta kare sai mutane kansu ya hadu. Daka idan mutane suna so kansu ya hadu, ba wai maganar mu zo mu hadin baki ko a zo ai taron shan shayi, taron bata wa juna lokaci. in ce dan bid'a ya ci gaba da bid'arsa, kai ma mai sunna ci gaba da sunna, ka kirista ya ci gaba da kiristancin sa, musulmi ya ci gaba da musuluncin sa, a zauna lafiya. Ƙarya kake, ba yadda za a zauna lafiya haka. Hauka ce wannan ba zai yi ba. Daka irin wannan taron da kai shi gwanda kar kai shi bata wa kanka lokaci kake. Allah ya riga ya tuna wa irin wannan taron asiri tintini. Inda duk mutanen nan in suka zo ka tara su kuɗi zaka rinka dauka kana basu, kowa ya gaya maka budget din sa ka dauka ka bashi, a gabanka ne za su hada kai, amma sun tafi kowa sabgarsa zai, saboda kuɗi ba sa hada kan mutane, amma suna hada bakin su. Shi kuma Allah ba hadin baki yake so mai ba, me yake so? Hadin zuciya, zuciyar mu ta zama zuciya ta mutum daya. To wannan kuma ba yadda zai yi sai da bin wahayin Allah. Ga abinda Allah yake, ga abinda manzon Allah yake, wanda zai iya cewa ba zai yi ba, wallahi zai yi. Abu bi ne, malamai su aikin su, hukuma ta aikin ta. Akwai mutumin da wa'azi baya rufe bakin sa, baya sa ya daina iskanci, amma hukuma ce za ta hana shi. Yanzu ka je Saudi Arabia mana ka gani haka mutane suke rayuwa, yadda muke rayuwa a Najeriya. Ka fito ma kai barnan mana ka gani, in za ka sha hukuma ba za ta bakka ba. Amma tunda hukumomin mu suka ce babu addini, su ba gwamnatocin addini bane, kowa ya je abin da ya ga dama, to dole a ita tabara. Abin da nace shine addini, wani sai ya fito ya zage shi, kuma shi ma hukuma tace shi ma yana da yanci, ko ba haka ba? In ce Allah ɗaya ne, wani ya ce goma ne, kuma a ce shi ma yana da yanci. In ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah, shi kuma ya ce komai ma abin bauta ne, kuma yana da yanci. To ya za a zauna lafiya a haka? Ba zai yi ba. Abinda ake shi ne ba za ka ce za ka hana mutum yancin magana ba, sai a ce to kai da ka ce Allah da yawa, wannan ya ce Allah ɗaya, ku zo ku tattauna mu gani waye mai hujja. Duk wanda hujjoji suka bayyana, sai a ce to kai wane kai ne baka da gaskiya, daga yau kan mu sake ji. Shikenan an wuce wajen. Duk wata barna da haka ake maganinta. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana, fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. In dai sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi, to za a zauna lafiya, ciki lafiya, baka lafiya, ba za a samu wata fitina ba. Wa in tawallaw, in ku suka juya baya, fa innama hum fi shiqaq, wallahi sai an yi ta samun rabuwar kai, sai an yi ta samun fitintinu, sai an yi ta samun sabani. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سأل الله يجيب.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة
kafin mu fassara wannan ayar. Aya ta ƙarshe da muka cike da ita a baya, fa ma asbarahum alan nar, akwai wata fuska ta biyu ta malaman tafsiri akan ta, shine fa ma asbarahum alan nar. Asbara alawzani af'ala fi'ilut ta'ajjub ne, ma'ana Ubangiji yana mamakin yadda suka iya jurewa ayyukan shiga wuta kuma za su je su shige ta. Shine Ibn Kathir yace yukbiru ta'ala, anan Ubangiji madaukakin sarki yana bada labari ne, annahum fi azabin shadidin azimin ha'il, cewa su masu yin abin da aka ambata a baya suna cikin azaba mai tsanani mai girma wacce take ta tashin hankali. Ya ta'ajjabu man ra'ahum fiha, duk wanda ya gansu a ciki zai yi mamaki, min sabarihim ala zalika, abin da yasa suka iya jurewa haka. To amma a wata fassara kamar yadda muka gabatar, fama ma din nan sai ta zama manfiya ce, asbarahum ala nar, kamar korewa ake, sai ya zama shi kuma asbara ala wazani af'ala ba fi'ilu ta'ajjub bane, sigatu mubalaga ce, ma'ana ba za su iya jurewa wuta ba. To amma anan mamaki za ka yi ma in kai ka gan su suna cikin wuta, ya akai har a duniya suka yi wa kansu sakiyar da babu ruwa duk wa'azin da aka yi musu basu ji ba har karshe suka dawo suka samu kansu a cikin wuta suka iya jurarta wannan kenan wannan ayoyi da aka karanta laysal birra an tuwallu wujuhakum har izuwa karshen aya ita ce aya ta 177 cikin suratul baqara malaman tafsiri sukan ce idan ka dauko karatu daga farkon suratul baqara zuwa nan kamar ka zo rabi ne ita ce rabin surar wanda ita suratul baqara tana da ayoyi 285 ne da haka idan ka raba 285 nan zaka ga ka zo tsakatsaki ko dai ba tsakiya kai da kai ba to kana dab da tsakiya suka ce to kuma Allah subhanahu wataala ka san farko na suratul baqara abubuwa guda biyu ya maida hankali wajen magana akan su tushen addini da kuma nuna barnar da yahudawa suka yi ta fuskar lalata addini da lalata al'umma da yada sharri a cikin ta to daga nan sai kuma Allah ya canja salon zance daga nan za ku ga har zuwa karshen sura magana kuma ake akan yadda shari'a take hukunce na shari'a hukuncin kaza duk za su biyo baya to da haka ubangiji madaukakin sarki anan zai dasa mana wata ka'ida ne mai matukar muhimmanci ka'idar ita ce shi addinin musulunci yana shiga ko ina da ina da zaran mutum ya ce shi musulmi ne to komai nasa musulunci ya tanadar masa yadda zai sabanin wasu abuta addinai da suke ganin shi addini kadai ya takaitu ne akan mu'amalar bawa da mahalici shine ibada amma mu'amalar mutum da mutum ba ruwan addini da wannan yadda zakai kasuwancin ka ba ruwan Allah da wannan yadda zakai zaman aure da matarka ko yadda zaka aure ta ba ruwan Allah da wannan in shugaba ne yadda zai jagoranci mutane ba ruwan Allah da wannan da yawan ma abuta addini za ku samu haka shi yasa za ku ga musamman kristoci kirista komai a wajensa kasuwanci ne in dan kasuwa ne ba wani zancen riba ko zancen halal ko zancen haram duk abin da ya gifta masa na business ko wannan ma business ne kidnapping ma business ne shi duk hanyar da za a samu kuɗi sunanta ne business in ka ji ana maganar halal da haram to sai a musulunci su a wajensu addini baya shiga neman kuɗi addini baya shiga zaman makoci da makoci addini baya shiga kaza kaza wanda wannan shine asalin secularism fasluddini anid daula raba addini da rayuwa wanda mu musulunci bai yadda da wannan ba kuma har yanzu a cikin musulmi fa akwai masu gurbataccen tunani irin wannan rayuwarka kai abin da kaga dama ba ruwan Allah da kai tsakaninka da Allah kawai in ka shigo masallaci da kai assalamu alaikum ka fita ko rabu malid-dini lid-dini wa malillahi lillahi wa malil-qaisar lil-qaisar haka suke fada a larabci to ubangiji musalla subhanahu wataala ba haka ya umarce mu ba abinda ya nuna mana duk abinda zamu gudanar a rayuwa sawa'an da sunan addini sawa'an da sunan mu'amalar mutum da mutum komai sai da Allah madaukakin sarki ya tsara mana shi an gane ko kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ubangije ce kul kace da su inna salati kun ga sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da yadda zan gudanar da rayuwata wa mamati da makomata in na mutu lillahi rabbil alamin duk Allah ubangijin talikai shi yake tsara mu la sharika lahu bashi da abokin tarayya cikin haka wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai ala lahul khalqu wal amru ku saurara ku ji Allah shi ya halitta kuma shi yake da ikon gudanar da halitta da yadda yake so halittarsa ta gudana haka ake so ta gudana haka za ta gudana tabarakallahu rabbul alamin Allah ubangijin talikai albarkatunsa sun yawaita to akwai da yawa masu irin wannan akida ta cewa ba ruwan addini da rayuwa kuma su suna ganin in dai suna sallah to sun gama komai na addini ko ba sa komai sai iya sallah to shine Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib ku sani kadai nagarta ba shine ku kalli gabas ku yi sallah ko ku kalli yamma ba gabas ga waɗanda aka ce su kalli gabas din yamma ga waɗanda aka ce su kalli yamma to ko kai mai kallon gabas ne karka dauka ibada kawai kallon gabas ce mana sallah ko kai mai kallon yamma ne karka dauka ibada kadai kallon yamma ne mana a lokacin da Allah ya shar'anta a kalli yamma ibada bata takaita kadai a sallah ba kasuwanci ma ibada ne jagoranci ma ibada ne tarbiyar yara ma ibada ce gudanar da zamantakewar aure ma tsakanin miji da mata ibada ce, bin iyaye ibada ne, neman kuɗi ibada ne, siyasa ibada ce, duk abin da mai rai zai yi ibada ce, kai hatta shiga ban daki fita ibada ce, domin akwai tanadin da ibada da addini ya yi maka a wannan wajen. An gane ko? To anan malaman balaga suna cewa Allah madaukakin sarki yayi amfani da wani usulubi na balaga mai karfin gaske. Idan muka lura da kyau, kalmar albirru suna ne da ya kunshi dukkan dangin ayyukan alkhairi. An gane ko? Suna ne wanda ya kunshi dukkan dangin aikin alheri, sawa'an wannan aikin alherin da zuciya ake yin sa, da baki ake yin sa, da hannu ake yin sa, da dukkan gabbai ake yin sa, kalmar albirru ta kunshe shi. Sawa'an aikin alherin da ake kashe kuɗi ne, sawa'an wanda ake ba sai an kashe kuɗi ba, duk kalmar albirru ta kunshe shi. To sannan lafazin albir masdar ne, ma'ana nagarta, ba wai nagar ba. Akwai bambanci tsakanin nagari da nagarta, ko ba haka ba? Nagari sunan mutum ne, amma nagarta sunan aiki ne, ko? To anan sai Allah yake magana akan nagari, nagarta, domin kalmar birru masdar ne. To amma sai malamai suka ce a'a, lil mubalaga, Allah ya kawo masdari ne dan mubalaga, amma a wajen ismul fa'il ne. A madadin albaru sai aka ce albirru, albaru nagari, amma albirru nagarta. To a ka'idar larabci, wani lokaci a madadin a kawo sunan mai aiki sai a kawo aikin dan ya nuna mubalaga, a madadin ismul fa'il sai a kawo masdari, kamar yadda Allah ya ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Gauran masdari ne, daga gara ya guru gauran. To amma a madadin ismul fa'il yake qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ga'iran. Qul kace da su ara'aytum kubani labari in asbaha ma'ukum, idan ruwan ku ya wayi gari ga'iran ya nitse a ƙasa. Amma sai aka ce gauran nitsewa a ƙasa, ana nufin me nitsewa a ƙasa? To daka anan ma suka ce haka ake nufi. To Larabawa idan suna so su nuna kololuwar abu ya taru a waje kaza, to sai su kawo irin wannan sallan na magana, kamar yadda suke cewa ne as-sakha'u hatim wa shi'ru zuhair. As-sakha'u kyauta, kololuwarta hatimu, ta tike ga hatimu da'i. Ash-shi'ru waka, kololuwarta zuhairu, ta tike ga zuhairu ibn abi sulma. Abin nufi inna ash-shi'ra shi'ru zuhair, inna as-sakha'a sakha'a sakha'u hatim. To da haka anan ma malamai suka ce abinda Allah yake so ya ce da mu, innal birra birra man amana billahi wal yawmil akhir, ku sani nagartar da muke buƙatar ku yi, ko muka umarce ku da ku yi, to ita ce nagarta ta irin wanda za a ambato a nan gaba. Ba kawai yadda ku kuka fahimta ba, kana ganin in kana sallah ka gama komai, kawai abinda kake jira ka mutu ka shiga aljanna, ko da kana cin haram, ko da kana kasuwanci babu kula da ka'idojin musulunci, ko da babu maganar mu'amalar mutum da mutum, to karka ɗauka haka ne, wannan ba haka bane ba. To shine Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, sai ya ce walakinnal birra, sai dai ku tsaya ku ji abin da ake nufi da nagarta, man amana billahi, ai walakinnal birra birra man amana billah, nagarta cikakkiyar nagarta ita ce nagartar wanda ya yi imani da Allah, wal yawmil akhir da ranar lahira, wal mala'ikati da mala'iku, wal kitabi da littattafai, wan nabiyina da annabawa. To daga farkon man amana zuwa nan rukunan musulunci biyar sun tabbata, al-imanu billah, rukunan imani al-imanu billahi wal mala'ika wal kitab wan nabiyin wal yawmil akhir. An gane ko? To abinda wannan yake nunawa, ba yadda za a yi ka zama nagari ba mumini ba. In dai mutum nagari ne, to za ka samu ya zama me? Mumini. Duk mumini nagari ne, amma ba duk nagari ne mumini ba. Ina fatan fahimci wannan. Zai iya yiwa kai a ganinka nagari ne, amma a wajen Allah ba nagari ba ne, saboda sharaɗin nagarta farko a wajen Allah shi ne mai imani. Imani, ba yadda za a yi mutum ya zama nagari kuma bai yi imani ba a wajen Allah, wannan baya yiwa. Saboda walakin dal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi. Ina fatan gani. To da ka sharaɗin farko na nagarta a musulunci shine imani da Allah. Abinda wannan yake nunawa, imani shine gaba da komai, imani shine gaba da sallah, domin in babu imani in kai sallah ba za ta yi ba. imani shine gaba da bin iyaye, dan kun babu imanin ko ka bi iyayen a banza kai, imani shine gaba da komai, dan haka shine tushen nagarta. An gane ko?
Na'am.
Sannan me yake nufi da imani da Allah? Ka yadda da dukkanin abin da Allah ya umarni da a yadda da su, ka ki yadda da dukkan abin da Allah ya ce kar a yadda da shi, to wannan shine imani da Allah. Sawa'an wannan abin ka yadda da ka san shi, baka san shi ba, ka gan shi baka gan shi ba, ka gada iyaye da kakanni an yadda da shi a garin ku baka gada ba, in dai Allah ya ce a din ne, in ya ce a kuma a ne, wannan shine imani da Allah. To sannan a karkashin imani da Allah akwai imani da manzon Allah, dan kada wani ya nan ya ce to ai ba a faɗi imani da manzon Allah ba, a'a, idan ana magana akan haƙƙin Allah, so da dama haƙƙin manzon Allah yana shiga karkashin haƙƙin Allah ne, bisa ga ka'idar may yuti'ir rasula faqad ata Allah, bisa ga ka'idar wa in tuti'uhu tahtadu, bisa ga ka'idar qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, da ka haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah so da dama sukan haɗu. Idan an ce imani da Allah akai shiru, ba a ce da manzon Allah ba, to ana nufin hadda manzon Allah. An gane ko? Sannan kuma imani da ranar lahira, ranar lahira ita ce ranar ƙarshen duniya farkon lahira. So da dama Allah yakan ce ranar lahira, ranar lahira, ranar lahira, malamai suka ce kawai a cikin kalmar ranar lahira akwai tsoratarwa ga mai hankali, saboda shi ɗan adam ya fi tsoron ƙarshe, ƙarshe ya fi damunsa. An gane ko? Kila idan akwai 'yan siyasa, in ne wannan misalin sai sun fi fahimta. Duk gwagwarmayar da ɗan siyasa ya yi, ranar da aka ce ya ci zaɓe, hankalinsa ya kwanta, amma yana shiga ofis kun san me ya tashin hankalinsa? Ranar handi oba. Shi yasa za ka ga duk rigimar da ake a gwamnati kowace ce, ko ta jiha ce, ko ta state ce, ko ma ta ina ce, rigimar ya za mu ɗora ake. Ma'ana ƙarshen aka fi tsoro, ba me muka yi ba, ba ka a'a ya za mu ɗora. To ɗan adam yana da ɗabi'ar tsoron ƙarshe, shi yasa Bahaushe kan ce ba farkon ba, ƙarshen. To wannan yasa sau da dama Allah yake kiran lahira da ranar ƙarshe. Malamai suka ce in ba dan haka ba, yo ai kuma lokacin da lahira ta zama ita ce ƙarshe, ai kuma farko ce, ƙarshen duniya ce farkon me? Lahira. To amma Allah baya ce mata ranar farko, saboda tsoro yake so ya sa mana a ranmu game da ita, sai yake gaya mana ƙarshe, ƙarshe. Suka ce cikin halittu da suke tsoron ƙarshe akwai biri. Biri yana da tsoron ƙarshe, shi yasa biri baya cin abincin ƙarshe. Idan ka aje wa biri yana cin abinci, to lomar ƙarshe baya ci. Saboda me? Saboda kada wai lomar ƙarshe ta ɓata masa daɗin farko. Idan yanzu biri yana cin gyaɗa, yana cin gyaɗa, in ya zo ta ƙarshe yarwa yake, ba zai ci ta ƙarshe ba. Ya ce wai kar ai rashin sa'a ta ƙarshen bori ce ta ɓata masa daɗin farko, saboda tsoron ƙarshe. To da haka Ubangiji yakan kira lahira da yawmul akhiri, wani lokaci ya ce wabil akhirati hum yuqinun. To da ka imani da ranar lahira, me yake nufi da imani da ranar lahira? Shine ka yadda za ta zo. Imani da ranar lahira yana da matukar amfani a rayuwar ɗan adam, domin ita ranar lahira ana nufin wata rana ce da Allah zai tsiye ka duk abin da ka aikata na alkhairi, ya bujiro maka da kayanka. Idan mai kyau ne ya baka lada, in mara kyau ne kuma ya maka sakamako. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ذاك وبنجزي ما أقول كنسر كذي تارا متاني أو ترانا دنيا مسي حسابا دق أبن دسك أي كتا ديو متاني والله بعدن شيء وأكو رأينا الله ربا دا أبن دزاسي أبن زي باك ما باكي تو حد شيء وما أكو رأينا الله ربا أبن دو دنس كي يسك رنس باب لعن الله ربا كم هو نسي شيء ما كيما يد أكو رأينا الله ربا ما دد هك يناي to kaddara inda ba ranar lahirar me zai yi kuma. Da haka dan adam imani da ranar lahira yana masa turke ba karami ba, a lokaci guda kuma yana masa allura, yana masa turke ga gurin aikata sharri, yana masa allura wajen aikata alkhairi, domin ya san akwai ranar da za a biya shi. Yanzu wani idan kaga yadda yake fito da dukiyarsa yana ciyarwa, wannan ya nuna maka cewa ya yadda za a biya shi, domin a hankalce in bai yadda zai samu wani abu ba, bai kamata ya rinka zubar da dukiyarsa haka ba. Wani yadda za ka ga yana ibada ba gajiya, wannan yana tabbatar maka da ya yadda akwai ranar biya. Inda bai yadda akwai ranar biya ba, ba zai rinka wannan wahalar ba. Da haka imani da ranar lahira yana da tasiri kwarai da gaske a cikin rayuwar ɗan adam. Da haka Allah ya wajabta mana mu yi. To sannan imani da mala'iku, mala'iku wasu halitta ne daga cikin bayin Allah, Ubangiji subhanahu wata'ala yayi su ne daga haske, to sannan su ba a ce da su maza, ba a ce da su mata, kuma ba sa saba wa Allah da shaidar Allah. Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. An gane ko? To sannan kamar yadda na ga mana, ba a ce musu maza, ba a ce musu mata. Akwai wadanda suke cewa mala'iku mata ne. Waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan fastabtihim ali rabbikal banatu lahumul banun am khalaqanal mala'ikata inasan wa hum shahidun. Mala'iku ba mata bane. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al mala'ikata tasmiyatul unsa. Kafirci ne ka kira mala'iku da sunan mata. To da ka mala'iku abinda ake ce da su ibadun mukramuna. Mala'ikun nan Allah madaukin sarki ya ce ba wanda ya san adadin yawan su sai shi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni, an kai ni wani daki a sama. Dakin mala'iku ne suke masa dawafi, kamar yadda ku ƴan adam a duniya kuke dawafi ga Ka'aba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda Allah ya halicci duniya yayin wannan dakin a sama, kullum mala'ika 70,000 ne suke zuwa su yi dawafi su tafi, har yau ba a zagayo na farkon ba. Sai ya karanta wannan aya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Sannan mala'ikun nan Allah ya wakilta su da ayyuka dan isa, ba dan gajiyawa ba. Akwai mala'ikan da yake saukar da ruwa, akwai mala'ikan da yake ai kawo sako zuwa ga manzanni shine Jibrilu, akwai mala'ikan da ke kula da rawuka wajen karbar rai, akwai mala'ikan da ke kula da mahaifan mata wajen halitta, akwai mala'ikan da ke raba arziki, akwai mala'ikan kaza, akwai mala'ikan kaza. Waɗannan mala'iku dole ne kai imani da su, kuma ba ƴaƴan Allah bane, kuma ba sa'annin Allah bane, kuma su din ba alloli bane. Haka Allah madaukakin sarki ya ga dama yayi su, kuma yayi su da haske, kamar yadda ya tabbata a hadisi. Manzo Allah ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur, mala'iku da haske aka halicce su. Wa khuliqad jannu min marjin min nar, aljannu kuma an halicce su da tartsatsin wuta. Wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum, shi kuma adamu an halicce shi daga abin da Qur'ani ya gaya muku shine tabo. To waɗannan mala'iku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu yi imani da su, suna nan a cikin mu. Kowane dan adam daga cikin mu yana da guda biyu, dama da hagu. Wani lokaci kuma akan baka sama da biyu wanda za su rinka tare maka baya, tare maka gaba, wanda malamai suka ce gurgudan imanin ka ga Allah, gurgudan yadda yake kara maka adadin mala'ikun da suke baka tsaro. Lahu muqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Daka Allah madaukakin sarki yakan ba mu mala'iku da suke tsare mu, gurgudan imanin mu, gurgudan yawan su. Amma dai duk dan adam yana da mala'ika guda biyu. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. To daka imani da mala'iku wajibi ne, baka cewa eh ko a'a game da mala'iku sai abin da nassi ya tabbatar. Kamar sauran rukunnan imanin ne, baka cewa eh ko a'a sai abin da nassi ya faɗa. To sannan mala'ikun nan kamar yadda muka faɗa, malamai suka ce waɗanda Allah ya so mu san su ya gaya mana sunayensu, kamar Jibrilu an faɗi sunansa a Qur'ani, kamar Mika'ilu an faɗi sunansa a Qur'ani, kamar Israfil ya zo a cikin hadisai, kamar mala'ikan mai tsaron wuta shine Maliku ya zo a cikin Qur'ani, wana dau ya Maliku liqdi alaina rabbuk, kamar Ridwan mai tsaron aljanna ya zo a hadisi, kamar Munkarun da Nakir sun zo a hadisi, Raqibu Atid sun zo a Qur'ani da ire-iren su. Baka cewa mala'ika wani sai nassi ya tabbatar, sa musu suna alhalin nassi bai tabbatar ba, to yana daga cikin fandarewa imani da mala'iku. Ina fata an gani. Yanzu akwai mala'ikan da yawan mutane suna fadarsa da suna kuma ba sunansa bane, babu wani nassi tabbatacce a Qur'ani da yace sunansa kaza shine mala'ikan mutuwa. Qur'ani kawai ta masa yayi mala'ikan mutuwa, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, amma ana ce da shi Azra'ilu. Wani har zaka ji a waka yana wai Azra'ilu idan sai ya ja kululu, ko shi zai gani, waye da gani masa. Wannan fandarewa Allah ne ta fuskar imani da mala'iku. Ba wani mala'ika mai suna Azra'ilu, babu shi. Labarai ne daga wajen Yahudawa aka samo shi, amma a nassin addinin musulunci la a Qur'ani wala a hadisi inga ta ce babu wani mala'ika sunansa Azra'ilu. Abinda Qur'ani ya tabbatar, sunnar manzo Allah ta tabbatar game da mala'ikan mutuwa, sunansa kawai malakul maut. Kuma shi malakul maut sifa ce ta aikinsa, ma'ana mai karban rawuka. Kuma mala'ikan mutuwa ba ɗaya bane, tim ne na mala'iku, sai dai commandan su shi ake kira da mala'ikan mutuwa, amma yana da ma'aikata wanda suke karkashin ofishin sa tare suke yi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun, haka wannan ya nuna cewa suna da yawa. To amma shugaban su shine malakul maut, shine Allah madaukakin sarki ya fada a wata ayar cewa law tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, ina ma da zaka ga lokacin da kafirai za su mutu zaka ga mala'iku duk sun zo sun mika musu hannu sun ce ku fito mana da ranku da kanku. To wannan shine abin da ya shafi imani da mala'iku, imani da littattafai, duk wani littafi da Allah madaukakin sarki ya saukar karka waru kowanne ka hade baki ɗaya kai imani da su, amma ba ka yin aiki sai da wanda Allah ya aiko maka annabi da shi. Mu musulmi mun yadda da Taura ta annabi Musa, mun yadda da Injila ta annabi Isa, amma ba za mu yi aiki da su ba. Abinda kawai aka dora mana mu yi imani da su, amma aiki da su bai shafe mu ba, ba namu bane. Mu abinda ya shafe mu shine aiki da Qur'ani, sannan imani da annabawa. Annabawa suna da yawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa suna da yawa, adadin su 120,000 an gane ko? Manzanni kuma daga cikin su 313, adadin sahabban da suka yi yakin Badar. To amma cikin wannan adadi mai yawa na annabawa da manzanni 25 kadai Allah ya faɗa a Qur'ani. A cikin tilka hujjatuna ya kawo guda 18, a cikin shari'a lakum min ad-din ya kawo guda 5. In ka hada 15 da 18 nawa kenan? 23. To sune adadi 25 ne. 25 Allah madaukakin sarki ya ambata a Qur'ani. Idan da zaka caje Qur'ani duka, to sunayen annaba guda 25 zaka gani. To malamai suka ce wannan sune Allah yake so mu san sunan su. Wasu ya faɗa mana su da tarihin su, wasu ya faɗa mana sunan ba tarihi, wasu ya faɗa mana su da littattafan su, wasu ya faɗa mana su ba tare da ambatan sunan littattafai ba, wasu ma ba sunan su ba tarihin su ba bayanin littattafan su. Shine ya dunkule yace minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasasum alayka. Cikin manzannin nan akwai wanda muka gaya maka, akwai wanda bamu gaya maka ba, ma'ana shi kansa manzo Allah akwai wanda ba a gaya masa cewa wani annabi bane. To amma tare da haka dai Allah yana da annabawa da manzanni masu tarin yawa. Abinda aka dora mana mu yi imani da su baki daya, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, waɗanda Allah ya faɗi sunayen su kai imani da su da sunayen su, wanda ya faɗe su da wasu labarai nasu kai imani da su, kai imani da labaran nasu, wanda ya faɗi sunan ba labarin iya sunan yake so ka sani, wanda ya faɗi sunan da littafin yana son ka san sunan ne da littafin, wanda kuma duk bai faɗa ba ka dunkule ka ce ni nayi imani da su duka. To wannan kaga shine matakin farko na nagarta. To idan muka lura kamar yadda na faɗa anan, an faɗi rukunnan imani guda 5, su kuma rukunnan imani nawa ne? 6. Ɗaya ne ba a faɗa ba. To sau da dama su waɗannan rukunnan imanin guda 5 Allah yakan dunkule su a waje ɗaya a Qur'ani, cikon na ɗayan kuma sai yake ware shi. Kaga a cikin amanar rasulu duk wannan an faɗe su, amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi. Kaga an faɗi hudu ko? La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na har zuwa karshe. A ayat cikin suratul nisa, ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كاغان ما أنفى دبيا تو شوف النشيد شيني إيماني دا كدرا إيماني دا كدرا ألا يكم واري شيشي كأي القرآن. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Kaga wannan magana ce ta abin da ya shafi tsakanin bawa da mahalicci, imani kenan. To har yanzu nagarta bata cika ba, ma'ana da zaka yi imani da dukkan rukunnan imani guda 6 har yanzu baka zama cikakken nagari ba, shine sabon. Domin akwai mutanen da su wannan shi yafi damun su, shi kawai duk abin da ya shafi haƙƙin Allah ya sauke, amma banda wannan ba ruwansa da wani abu. To Allah yana nuna maka ko ka sauke haƙƙin Allah akwai sauran haƙƙoƙi, domin akwai haƙƙin bayin Allah, akwai haƙƙin iyaye, akwai haƙƙin makota, akwai haƙƙin talakawa in kai mawadaci ne, akwai haƙƙin dangi makusanta. To shine Allah ya ce wa atal mala, kuma yana daga cikin nagarta dole sai kana bada dukiya in kai mawadaci ne, ko dai bayarwa ta wajibi ko bayarwa ta kyautayi. Ala hubbihi, bisa ga sansa, sansa shiwa, wadansu malamai suka ce bisa ga san ita dukiyar lokacin da zaka bada dukiyar ba sai ta lalace ba ba sai ta rufe ba duk mutumin da yake kyauta amma da rubabban abu to bai zama mutumin kirki ba duk da kyauta yake amma ta banza yake ba ka zama mutumin kirki in dai ta fuskar kyauta ne sai kana bada abu mai kyau shine Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku zama mutanen kirki ba sai kuna kyauta da abin da kuke so in riga ce da kyanta kana santa ka dauka ka bayar wannan zafin da kaji na fitatta daga jikinka shi Allah yake so shine ibada in kudi ne da kimar su da darajar su kana son su ka bayar zafin da kajin na bayarwar shine ibada an gane ko shi yasa Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ya ku wadanda suka yi imani ku ciyar daga mafi kyan abin da muka ba ku inna amfanin gona ne da abin da muka fitar muku daga kasa mai kyan ba lalataccen ba to wannan shine wadansu malamai suka ce abin da ake nufi da ala hubbihi kana so sannan ala hubbihi dukiyar ma ita ma lokacin ana santa wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira to amma lokacin da abu ya lalace ka dauka ka bayar to baka yi abin da Allah yake nufi ba anan dan haka har yanzu baka zama nagarba wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tumidu fihi kina to sannan wa za'a ba sai Allah ya ce zawil qurba dangi na kusa duk wanda zaka kyautatawa a duniya ladan da zaka samu bai kai baka kyautatawa dan uwanka na jini azalla ce as-sadaqatu 'alal miskini sadaqa wa 'ala dhirrahimi sadaqatun wasila kyauta ka ba talaka lada ne amma daya amma kyauta ka ba talaka dan uwanka to lada bi ne ladan kyauta da ladan sada zumunci waliyatama hakanan abawa marayu addinin musulunci cike yake da maganar kula da marayu taimakawa marayu tausayawa marayu ubangiji madaukakin sarki ce yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair suna tambayar ka game da marayu kace kyautata musu shine alheri an gane ko balak tahamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masdaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba da haka ubangiji madaukakin sarki yana tafkwadaitar da mu akan cewa mu kula da marayu mu kyautata musu aqalla in ba za ka kyautata wa maraya ba karka cuce shi sai zama an yi 50-50 kare bani baka bani baka abinci na bani dukanka amma wani zaka ga bai kyautatawa maraya ba sai ma cutan maraya wannan kuma ba karamin sharri bane innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara manzo Allah yace ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini ni da mai kula da maraya aljanna kamar haka muke mana ana gaya maka cewa kula da maraya yana sa a shiga aljanna sannan aljannan ma ta kusa da ta annabi kusa da kusa sai ya hada tsakanin waɗannan ɗan yatsunsa dan ya nuna maka kusancin da ka kusanci ne na gaske na kusa to sannan yana daga cikin hanyar da mutum zai bi ya rinka samun biyan bukatarsa shi ma a rayuwa kula da maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da kuncin rayuwa ya masa yawa ya shafa kan maraya shafa kan maraya ba ana nufin ka je ka shafa gashin sa ba ko san kan kansa a ana nufin ka saukaka masa rayuwa a ce Allah ya hore maka ka dauki wasu marayu guda 1 2 3 kana kula da su to ba za ka taba shiga kunci ba duk lokacin da ka shiga kunci sai Allah ya fitar da kai sakamakon hidimar wannan marayu da kake yi idan ka ya ɗan uwa kula da maraya yana da matukar muhimmanci saboda haka ne ma akwai laifuffukan da in kai wa Allah sai ya ce in kana so in yafe ma je kai wa maraya kaza kai wa maraya kaza ko rantsuwa ce daga ciki akwai kulawa da marayu kisan kai daga ciki akwai kulawa da marayu kaza kulawa da marayu da haka mu kula da wannan to sannan me ake nufi da maraya maraya shine yaron da ya rasa ubansa bai balaga ba domin rashin uba shine maraici kuma sharadin kai ya zama ka balaga in ka balaga ko ka rasa uwa da uba ba maraya bane kai to sannan in uwa ce ta mutu kana da uba ba maraya bane kai hikimar fadau wannan saboda duk wani abu da aka ce aje ai wa maraya to fa sai kai screening ka tabbatar din marayan ne mutumin da uwarsa ta rasu ko da al'ada ana ce masa maraya a addini ba maraya bane mutumin da ya balaga ko ubansa da uwarsa sun mutu a addini ba maraya bane domin menene maraicin maraicin shine daukar dawainiya to dawainiyar da asali ta uba ce kuma kafin ya balaga in ya balaga ko ubansa ya fi kowa kudi a duniya ba wajibi bane ya dau nauyin sa in yayi masa alheri ne halala ce, sadaka ce, amma ba wajibi bane. To amma malamai suka ce ka'ida shine sai fa iyayen da suke yin tarbiyyar da ta kamata. Akwai uban da in ɗansa zai zama ɗan shekara 100 yana da rai sunan ɗan maraya, saboda baka koya masa sana'a ba, ka bar shi komai sai dai ka bashi, kaga yaro gandare ne kamar jinjirin samuda, amma zai ce baba ba ni kuɗin alawa, ba koya masa nema ba, wannan maraya ne mana kwarai kuwa. Abinda ake so kan ɗanka ya balaga ka koya masa ilimin addini, ilimin rayuwa, ka koya masa sana'ar da zai tsayi da kansa, ko yanzu ka mutu ka bar shi shikenan, ko baka mutu ba a wannan lokacin nauyin ya sauka daga kanka. Wannan shine abinda ake nufi da maraya. Don haka nan muskini, mun sha bayani akan muskini a baya, wa ibn as-sabil sai kuma dan tafarki, shi ma mun sha bayani akan dan tafarki a baya. Ubangiji yace wasailina, haka nan masu roko, lallai wa fil riqabi sai kuma bayi, ɗan tabayi, ma'ana ɗan tabayi ma ga wanda Allah ya hore masa, ko shakka babu wannan yana daga cikin nagarta. To sannan wasaili bayi iri biyu ne, akwai mutumin da yana cikin tsananin bukata amma ba zai taba roko ba, to wannan in an gane shi Allah ya ce a taimake shi a bashi. Shine Allah ya ce lisaili wal mahru, alheri in za ku yi ku yi ga wanda ya bujiro ya roka, wanda kuma kuka tabbatar bukata ce, wal mahrumi da wanda bai fito ya roka ba amma an san yana cikin bukata, to kakkace dole sai yazo ya roke ka. Akwai bayin da haka Allah ya yi su, in bukata za ta kashe su ba za su yi roko ba. To irin waɗannan ma taimaka musu yana da matukar muhimmanci. Lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. To kaga duk bayan an gama magana akan wannan, idan muka lura tunda aka gama murkunnan imani sai aka shiga maganar alaƙar mutum da mutum, domin atal mala bada kuɗi wa zaka bawa, dan uwanka ne mutum. To sai dai mabambanta ta fuskar bukata, wani zaka bashi ne saboda dangantaka, wani zaka bashi ne saboda talauci, wani zaka bashi ne saboda maraici, wani zaka bashi ne saboda kaza. To amma dai duk mutane ne. To sannan sai Allah ya dawo magana akan sallah, sai ya ce wa aqama sala, kuma sai ya tsaya da sallah. Malamai suka ce ba wai dan waɗancan abubuwan da aka faɗa sun fi sallah ba, amma saboda da yawan mutane sun fi kula da sallah suna wulakantar da waɗannan abubuwa. Sai ka samu mutum yana da wadata sosai amma abin da yafi damuwa shi dai ya sallah biyar, amma ya zai taimaki mabukata wannan ba a gaban sa yake ba. To shine Allah yake cewa ku sani taimakon mabukata darajarsa da falalarsa a musulunci bata gagari ta sallah ba, shi yasa sai aka jawo wannan maganar aka jinkirta ita sallah din. So da dama Allah yakan yi haka, idan yana so ya nuna mana muhimmancin abu sai ya faɗe shi kafin ya faɗi sallah, kamar umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna, sai Allah ya gabatar da shi akan ambaton sallah. Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas, akan imani ma kai, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sannan sai ya ce wa tu'minuna billah, tare da imani shine a farko, amma da yake mutane suna sakaci da wannan sai aka dauko shi aka kawo shi gaba sai aka jinkirta musu imani. To idan ka tsaya kai kallo na tsanaki zai nuna maka lalle wannan abin shi ma ba a baya yake ba, daka lalle taimakon mutane, lalle taimakon gajiyayyu, lalle taimakon mabukata, lalle kyautata alaka tsakanin mutum da mutum ba abin yarwa bane a musulunci. Shi yasa akwai mutane da yawa sun mutu suna da imani, sun mutu suna kula da sallah daga farilla har nafila, amma ba su da kyakkyawar mu'amala da mutane. Manzo Allah ya ce suna wuta. Kai wani lokaci ba ma wai kyakkyawar alaka da mutum dan uwanka ba, da dabba ma. An zo an gaya wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wata mata sahabiya ce, mumina ce, tana sallah, tana kaza, tana kaza, amma ranar da ta mutu makota murna suke saboda an yadda kallon mangwara an huta da kuda. Manzo Allah ya ce hiya finnari, hiya finnari, hiya finnari, tana wuta, tana wuta, tana wuta har sau uku. An zo an gaya wa Annabi, wata mata mutuniyar kirki, akwai sallah, akwai azumi, akwai kaza, mumina ce, amma ta daura wata kyanwa ta hana ta abinci har kyanwa ta mutu. Manzo Allah ya ce tana wuta. To sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wani mutum a aljanna yana fantamawa, yana abin da ya ga dama. Sahabbai suka ce me yayi? Ya ce kawai wata bishiya ce akan hanya take cutar da mutane, ya sare ta. Wannan sare bishiyar da ya kawai shi ya kai shi aljanna, ba sallarsa ba, ba azuminsa ba, ba kaza ba. Manzo Allah ya ce wata mata karuwa daga cikin karuwan Yahudawa, Allah ya sa ta aljanna, bata taba aikin alheri ba, karuwa ce. Sahabbai suka ce me tai? Manzo Allah ya ce ta dawo daga yawon karuwanci, za ta wuce ta gefen wata rijiya, sai ta ga wani kare yana jin yunwa, kishirwa ta matsa shi, babu ruwa a gefen rijiya, duk gefen rijiya ya bushe, amma yana bi yana cin kasa mai danshi danshi dan ya dan samu sauki. Karuwar ta dawo ta cire gyalanta na karuwanci, ta dauki takalminta na karuwanci ta yi guga ta jawo ruwa ta bashi ubangiji yace da mala'iku ku kalle ta can suka kalle ta manzo Allah yace fa shakara laha wa ghafara laha wa adkhalaha aljanna
Allahu akbar
ubangiji yace da mala'iku ku shaida na gode mata na gafarta mata na sa ta aljanna karifa kuma karuwa fa to ina ga kai ne sallah ka taimaki wanda ba kare ba mutum kare yana daga cikin mafi kaskancin halitta malaman tauhidi suka ce saboda kaskancin kare ba wai ba halitta Allah bane amma ba a cewa Allah ubangijin kare in ka cewa Allah ubangijin kare rashin kunya kai saboda kare kaskantacciyar halitta ce to amma ka kalli kaskancin kare ka kalli wacce ta taimaki karan karuwa amma kaga abin da Allah ya mata saboda haƙƙin dan adam haƙƙin bawa haƙƙin halittar Allah shi yasa manzo Allah ya ba mu kaida yace fi kulli zi kabidin raqabatin sadaqa duk abu mai danyar hanta in ka taimake shi Allah zai baka lada domin halittar Allah ce Allah yana kishin kayansa to da haka ubangiji madaukakin sarki a ƙarshe cewa qama salata kuma suke tsayar da sallah wa ata zakata suke bada zakka wal muhuna bi ahadihim kuma suke cika alƙawari idza ahadu idan sun yi wasabirina kuma suke da hakuri ma'ana su nagari din kenan fil ba'sa'i a lokacin talauci والضرائي ده لوكاچين چوتتتكا وهين الباس ده لوكاچين ياكي لوكاچين انسكيورتي كزما مي جاجر مي جارمتا مي دكيا مي دوريا وبنجي يچي دو وند سكا چيكا ودنن سيفوفي تو سوني متانن كيركي سوني نغري اولئك الذين صدقوا ودنن سوني سكا غزغتا ابندا الله مدوكين سركي يفدا نا القراني ده سنه واولئك هم المتقون كما ودنن سوني باي ماسو تقوا الله كسامو ا چيكين سو رحمتا saboda lokaci ya ja dole mu tsaya ana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.